Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 6 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Wasu ƴan bandaga sun sace dalibai 140 daga makarantar su ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurkawa da basu yi rigakafi ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20.
To kana labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa taron gwamnonin kudancin Najeriya ya buƙaci a keɓe shugabancin ƙasar na gaba mai yankin. Sannan ya tsaida wa'adin daina kiwo a sarari a faɗin yankin. Akwai martani. Za kuma a ji cewa wata daga cikin 'yan makarantar Islamiyya sama da 130 da aka sace a jihar Niger ta kubuce. Ta kuma yi bayanin bakar azabar da suke sha. Sannan za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar sassan arewa maso yammacin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu ƴan bandaga sun sace dalibai 140 daga makarantar su ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Maharan sun bude wuta ne a makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a Kaduna da safiyar jiya Litinin, inda suka sace galibin daliban makarantar su 165 a cikin dare. Malamai a makarantar sun fadawa manema labarai cewa ba su san inda aka kai daliban ba. ƴan sanda a jihar Kaduna sun ceto mutane 26 ciki har da malami daya. Sace daliban da aka yi a jiya Litinin na daga cikin sace-sace da yawa da aka yi a kwanan nan don neman kuɗin fansa, lamarin da ya shafi makarantu da yawa a arewacin Najeriya. Bayan da gwamnatin su ta kasa cimma kudiranta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun ƴancin Amurka, yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da basu yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus, musamman nau'in cutar na baya-baya da ake nuna damuwa a kansa. A yau aka shirya Biden zai yi jawabi a fadar White House akan yaki da COVID-19 da kuma shirin rigakafin cutar, yayin da damuwa game da yaduwar nau'in cutar na Delta a kasar ke karuwa. Gwamnatin Biden ta kudura aniyar yi wa Amurka kashi 70 cikin 100 a kalla kashin farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli da ta wuce, wato ranar tuna da samun ƴancin Amurka. Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ranar Juma'a ta faɗi cewa Amurka kashi 67 cikin 100 ne suka karɓi rigakafin kashin farko, kashi 47 cikin 100 kuma sun kammala karɓar rigakafin. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20. Jami'an na Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare, a cewar jami'an sojoji, ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba, wanda sai bayan fiye da sa'o'i 2 da tafiyar jami'an na Amurka ya samu labari. Sojojin Afghanistan sun nuna yadda sansanin yake a jiya Litinin, muhimmin wurin da Amurka ta gudanar da ayyukanta na yaƙi don murƙushe 'yan Taliban da kuma farautar 'yan ƙungiyar Al-Qaida da suka kitsa hari kan Amurka a watan Satumban shekarar 2011. A ranar Juma'a ne Amurka ta sanar da cewa ta bar sansanin sojan samanta mafi girma a ƙasar gabanin janye rukunin ƙarshe na dakarunta da ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce za a kammala kwashe su zuwa ƙarshen watan Agusta.
Anjima kaɗan. madam Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda taron gwamnonin yankin kudancin kasar ya buƙaci a kebe shugabancin kasar na gaba mai yankin ya tsaye da ranar 1 ga watan Satumba a matsayin ranar cikar wa'adin daina kiwo a sarari a yankin Babangida Jibrin gare ka
Gwamnonin kudancin Najeriya sun kammala wani taro a birnin Lagos inda karshen taron suka kira da ganin tabbatar da mulkin Najeriya ya dawo yankin kudancin kasar ta bangaren tsaro kuwa gwamnonin sun jaddada goyen bayan su da matakan da jami'an tsaro ke dauka na tabbatar da doka da oda a kasar sai kuma sun buƙaci jami'an tsaro da su danga sheda musu a duk lokacin da za su kai farmaki jihohin su domin samun hadin kansu A sanarwa bayan taro da gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu ya karanta a madadin gwamnonin ya ce gwamnonin sun tsaye da 1 ga watan Satumba na bana a matsayin ranar da za a fara kaddamar da dokan hana makiyaya yawo a jihohin yankin kudancin Najeriya baki daya to koya al'umman Najeriya suka ji game da wannan taro
mu muna ganin duk abin da za a yi ya kamata ne a koma mai kundin tsarin mulki yace so saboda haka kowanne idan yana da sha'awa ya fito ya nuna farin jinin shiga al'umma su al'umma su ne za su yanke makansu hukunci amma maganar cewa mulkin kasa ya kamata ya koma kudancin kasa mu muna gani ba su bi ta farkin ita kanta dokan kasan ba da kuma ta farkin ita kanta demokradiyya to sai kuma maganar sojojin Najeriya ko kuma jami'an tsaro in za su kai farmaki jihohin su su rika sanar da su to ya zama kaman suna karkashin su kenan kuma wanda yake muna gani kafin su sanar da su din duk abin da ake gudun zai faru zai iya faruwa kenan wannan kaman wani ihu ne bayan hari me ihu bayan hari domin ai suna kasan suna kuma jihohin nasu waɗannan mutane suke ta abubuwan da bai kamata ba kuma suke cin mutuncin mutane
da gwamnatin suka juya batun dokokin zabe sun yi watsi da shawarar cire aikewa da sakamakon zabe ta hanyoyin sadarwa karshe dai gwamnatin sun yanke shawarar maida jihar Lagos a matsayin hedkwata kungiyar taron gwamnatin na kudancin Najeriya Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
A gaida Babangida ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga muryar da ci gaban labaran duniya
A jiya Litinin shugaban kasar Tajikistan ya bada umarni a shirye sojojin kasar da aka ware dan bukata ta musamman guda 20,000 dan su karfafa tsaro a bakin iyakar kasar da Afghanistan bayan da jami'an tsaron Afghanistan fiye da 1,000 suka tsere suka tsallaka iyaka saboda hare-haren yan Taliban batun tsallaka iyakar da ya faru ranar Lahadi ya jaddada yadda yanayin tsaro ke kara tabarbarewa a Afghanistan inda dakarun tsaron ketare suka kusan kammala barin kasar bayan shekara 20 suna yaki yayin da kuma aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiyar da ake yi a kan yankin Shugaban kasar Tajikistan Emomali Rahmon yayi magana ta waya da kasashe abokan hulɗar yankin don tattaunawa akan yanayin ciki har da shugaban Russia Vladimir Putin wanda akwai sojojin kasar sa da yawa a Tajikistan Putin ya tabbatarwa Rahmon cewa Moscow za ta taimakawa kasar da ke karkashin tsohuwar tarayyar Soviet don tabbatar da tsaron iyakarta da Afghanistan idan da bukata kai tsaye da kuma ta hanyar kungiyar tsaron yankin a cewar wata sanarwa daga fadar Kremlin mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Elsa ta dira kasar Cuba a jiya Litinin inda ta doshi yankin jihar Florida na Amerika bayan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla uku a yankin tsibirin Caribbean guguwar Elsa ta ratattaka yankin kudu maso tsakiyar Cuba a jiya Litinin dauke da iska mai gudun kusan kilomita 95 cikin sa'a daya a cewar cibiyar nazarin yanayin Cuba guguwar ta kuma kunshi ruwan sama mai yawan gaske jami'an Cuba sun ce sun kwashe mutane 180 daga gidajensu a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa galiban mutanen da aka kwashe sun je gidajen yan uwansu ne yayin da wasu kuma suka nemi mafaka a cibiyoyin tsugunar da jama'a na gwamnati
gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotannin mu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda wata daga cikin ɗaliban makarantar Islamiyyar Salisu Tanko sama da 130 da aka sace a jihar Neja kwanaki 30 da suka gabata ta samu kukucewa kuma ta yi bayanin irin bakar azabar da suke sha. Ga dai wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari da ci gaban rahoton.
Aisha Alasan yar kimanin shekaru 12 wadda a yanzu take fama da rashin lafiya a sakamakon bakar azabar da ta sha, ta ce so ɗaya ne ake ba su abinci a kowane yini, kamar yadda ta yi ƙarin bayani a cikin wani yanayi na rashin iya magana sosai.
Wani irin abinci suke ba?
Shinkafa.
So nawa suke ba ku a yi?
So ɗaya.
Suna bugun kuku?
Idan muka tsaya ba mu ta yi a rage sauri sai su buge mu.
Ɗaya daga cikin iyayen yaran mai suna Malama Fatima ta ce suna cikin tashin hankali matuƙa.
Gaskiya muna cikin wani hali saboda ɗahu aka ɗauka ba akuya aka ɗauka ba, a ce jama'a muna da mutane ƴaƴan na an ɗauke su a makarantar Islamiyya, a ce yau kwana 36 ƴaƴanmu na daji. Muna kira ga gwamnati musamman matan gwamnati saboda ita ce uwa.
Shugaban makarantar Abubakar Garba Alhassan ya ce tun bayan da yara biyu suka kukutu daga hannun ƴan bindigar a makon jiya, to har ya zuwa yanzu babu wani ci gaba.
Abin san ce ku ba ci gaba, gaskiya mu dai bamu da kuɗi. Muna yi magana shekaran jiya da ɗaya daga cikin ƙananan yaran ta kama kuka tana malam don Allah ku zo ku amshe mu, saboda wallahi bamu da lahiya muna cikin wani hali, don Allah ku taimaka ku zo ku amshe mu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta sha nanata matsayinta na yin iya ƙoƙarinta domin kubutar da waɗannan yara. To amma kuma a ɗaya gefen ta ce tana yin taka tsantsan domin kubutar da waɗannan yara cikin ƙoshin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, har yanzu muna kan batun taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, inda duk da matakan da hukumomi ke ɗaukawa abin ke ƙara faskara. Yankin arewa maso yammacin ƙasar na ɗaya daga cikin wuraren da ke shan fama a yanzu. Na baya-bayan nan shine kashe-kashe, barna, sace-sacen mutane da dukiyoyi da ƴan bindiga suka yi a yankin Gadar Zema na ƙaramar hukumar Bukuyum ta jihar Zamfara, can wajen iyaka da jihar Kebbi tun daga farkon wannan makon. Ga dai Muhammad Nasir da ci gaban rahoton.
Wani mazaunin yankin ya shaida min cewa mahara ne masu tarin yawa suka afkawa jama'ar yankin, suna harbe-harbe, suna satar dabbobi, suna fasa shaguna, suna kwasa kayan jama'a. Amma dai an samu dauki daga jihar Kebbi, inda soji da 'yan sakai suka fafata da su.
Da lokacin da suka zo fara suka ci karfi, har suka yi musu banna, sun kashe soji tsakanin 4-5, sun kashe wani dan sakai guda, suka kona mota 4, sun ka wuce wani kauye da ake ce Makairu, kuma da can sun ka fada garin su haka shi mutum 10, suka halbe mutum 4 suna asibiti.
Yankin Benama mutane sun koka gaya akan yadda 'yan bindiga suka hana su shiga gonakinsu.
Kullu sai sun doki wanda yake guna, ta kai yanzu babu wanda zai da halin zuwa guna a gabas da Bena. Saboda haka muna kira gwamnati don Allah ta dibi halin da muke ciki. Fiye da mutum 20 yanzu suna nan guna daga sati 2 sati 3 zuwa yanzu.
Bisa lura da irin waɗannan matsalolin ne yasa dan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin Yauri, Shanga da Engaski, Dr. Yusuf Tanko Sununu ya yi kira ga gwamnatin tarayya.
Ya kamata a gaggauta samar da rundunar sojoji da sauran jami'an tsaro da za su tsaya a wannan daji. Daji ne mai girma.
Shi kuwa dan majalisar dattawa mai wakiltar yankin Bala Ibn Allah cewa yayi.
Na san wannan magana, that we are trying to manage the situation.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Kuma ta bi da isa ba fi da yari ba mure. Saka rira da Allah. Ina so a ci gaba da yin Najeriya. Don kuwa duk wanda ya niyan wai a yi Biafra. Bai kullawa kansa alheri ba. Bai kullawa iyayensa da mutanensa alheri ba. Don duk inda aka ce Ibo yake a Najeriya. Ya zaunu, ya ɗauki wurin gidansa, jarinsa, dukiyansa. In kaga ya je gida ne to ya kai gawan kansa ne ko gawan dan uwansa. Gaba daya kasar Ibo Graveyard ne. Ba a yi su don aje a zauna a wajen ba. Don haka Najeriya babban kasuwa ce, mutum miliyan 200 ina za ka bar ta kai kana kasuwanci kaje ka koma wajen miliyan 10 ko 14
to ni mai magana sunana Abdullahi Garba Muhammad nayi mataimakin sakatari na Najeriya na AD mafi ala na zaman Najeriya shine a zauna a matsayin Najeriya kuma in za a raba kasan nan wani kaida aka bi kuma wanne za a bi kuma mai fadan raba kasan nan shi a kasar sa ma meye ne shi kuma wani capacity ke shin zaben sa akai dan yazo yayi magana raba kasa ko yana magana dan kansa ne mutane ne wanda suke da korafi sun kasa tsayawa su shiga zabe sun kasa cin zabe ba za su iya amfani da ƙuri'ar su su canja zabe don su kawo wanda suke so ba an nuna ma ƙuri'ar sun ba ta da amfani suke cewa sai a raba kasa
jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya ko shaka babu kama innan da kanu ya jifa kungiyar nan tashi ta iPop a cikin tashin hankali ba kalami ba to amma kada a dauka cewa kamun shi ya kashe zuciya ko kuma ku zalin mutanen da ke son ganin an kafa wannan kasa din komai ta dade kuwa to amma abin tambayar shine shin ya kamata a bari a kafa wannan kasar ya kamata a kyale a yaba fara a bari yamurin su tafi tunda suna son su tafi wannan shine abin da zamu so mu duba a cikin wannan sabon muhawara ta saka bawuya da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu ne kai shira mana a tsakanin gogaggun mutane biyu da suka san Najeriya cikin ta da wajenta ko ba ta da bata lokaci ba ga Nasiru da bakin sa
barkamu da dawowa shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda zamu dau wannan shiri a ofishin muryar Amurka na Abuja Najeriya kan wannan lamari na yunkurin da wasu daga cikin al'ummar Ibo suke yi ko kuma ma da yawa daga cikin su na neman kafa kasar su wato kasar Biafra musamman ma sabuwar kungiya mai wannan gogor mayar wato kungiyar IPOP ke ingiza wannan lamari na ai wannan kasa ta Biafra shin wannan kasar za ta yiwu shin wannan kasar ba za ta yiwu ba shin yan arewa za su mara wannan lamari baya ko ba sa mara wannan yanayi ba a wannan zauri muna tare da Malam Nasiru Zaharuddin wanda tsohon dan jarida ne za a ce kuma tsohon shugaban kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ sannan zauren kuma wanda za su yi wani tafka wannan muhawara tare da shi shine Malam Yushau Aliyu Malam Yushau Aliyu cikakken masanin tattalin arziki ne kuma ya shahara wajen sharhi kan wannan bangaren wato malami ne a wannan fannin don mu fara da kai Malam Nasiru Zaharuddin mi zaka ci shin Biafra za ta yiwu
to za ta yiwu saboda mun ga ire-iren waɗannan abubuwan sun yi a wasu ƙasashen duniya nan kusa-kusa mun ga yanda ƙasar Sudan aka yi ta wato katakata iri-iri mutanen kudancin Sudan suka falle suka yi ƙasar su ko da yake an yi yaƙi sannan a cikin shekarun 1980 tarayyar Soviet wadda na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowanne ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja su ma sun balle maimakon tarayyar Soviet yanzu an samu ƙasashe 15 su kuma a nasu ba su yaƙi ba ba zub da jini ba ba wani abin da ya faru to kaga ire-iren waɗannan abubuwa na faruwa kuma ana yi a wasu sassan duniya ko da yake yanzu wannan maganar ballewa ko yin wata ƙasa ya zama ƙauyanci domin me domin idan ka kula ita kanta ƙasar Turai gaba daya abin da yake faruwa shine maimakon ƙasashe tsibi yanzu sun hadu sun yi tarayyar Turai kuma wannan ya ba su ƙarfin tattalin arziki a duniya kusan za a ce babu wani block da yake da ƙarfin tattalin arziki irin nasu face Amurka ko China amma in ka lura cewa haɗa ƙarfin babu abin da ya fi shi to amma idan abubuwa na faruwa waɗanda za ka ga wasu mutane duk da cewa an taho tare ɗin da an yi yaƙin basasa aka zo aka ce ya kamata a dunkule ƙasa ɗaya kuma aka zo ana ta wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba to babban abin da ya kamata shine ba tare da an yaƙi ba kamar yadda mutane da yawa daga arewacin Najeriya suke cewa a zo a zauna in an zauna abin da za a yi shine suna da wato wakilai a majalisu majalisar dattijai da majalisar dokoki ta tarayya. To ya kamata idan akwai bukata kuma yawayawan mutanen su abinda suke so kenan ba shi wannan yaro Nnamdi Kanu ba, to sai a zo a rabu cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da an yi wani yaki ba.
Yawwa, wato dan mama sauraro, abinda ban faɗa ba shine shi malam Nasiru Zaharuddin na cikin waɗanda suke cewa masu son Biafra su tafi su yi kasar su, yayin da shi kuma malam Yusuf Waliyu masanin tattalin arziki ke cewa a ba haka ya kamata a yi ba. Malam Yusuf, me zaka ce?
To kamar yanda malam Nasiru ya bada matashiya, wato idan ka kalli duka kasashen Afrika, galibin su kasashe ne waɗanda ba ma su da kansu ne mutanen Afrika suka ga cancanta su haɗu su haɗa kasashe ba. Kamar misali ita Najeriya da muke magana, kamar misali in ka ɗauki Tanzania a yau wanda ta haɗa Tanganyika da Zanzibar, ka ɗauki ita Sudan ɗin ta kudu wanda ta da Sudan ta arewa wanda su da suna haɗe, kai da dai yankuna daban-daban a cikin Afrika. Sannan an yi yaƙe-yaƙe na ƙabilanci masu zafi waɗanda ake ganin in an rabu ɗin shi ne ya fi ma'ana, wato kowa ya je ya zauna. To amma idan ka ɗauka kamar misali ƙasar Rwanda, inda da Hutu da Tutsi suka yi yaƙi mummuna wanda ya fi kowa mai muni a wannan a zamanin, a kusa-kusa da zamanin nan bayan yaƙin Basassan Najeriya, za ka iske yanzu sun haɗa ƙasansu sun koma suna aiki tare. Abin da ya sa muke ta kallon cewa ita wannan Najeriya tana da tarihi, tarihin da kuma ya kasu kashi-kashi. Idan ka ɗauki Hausawa da Fulani, sai ka ɗauki ainihin abin da ya faru lokacin da aka raba Najeriya. Misali, ai Hausawa ba iyakan na Sokoto ne da Kebbi waɗanda suke yi iyaka a Najeriya a yanzu ba, a hadda Hausawa da ke ƙasashen Nijar, duka waɗannan mutane suna dunkule wuri guda. Sannan kuma wannan mutane sun taɓa yunƙuri wanda aka ce a yafe musu, aka ɗauko wani kundi na ci gaban ƙasa wanda shugaba ga wani ya kawo ya ce a yafe, ba wanda ya yi nasara, ba wanda aka ci yaƙi, a tafi a ƙasa ɗaya. Sannan kuma wasu abubuwa da suka bayyana a wannan lokacin, yana da wahala ka kalli kamar janar Muhammadu Buhari wanda ya yi wannan yaƙi, ka kalli janar Babangida wanda ya yi wannan yaƙin yana raye, ka kalli janar Obasanjo da sauran janarori wanda suka yi yaƙi. Sannan a idansu mu ce yau muna ganin mu wannan abin da suka yi a baya ma kuskure ne, yanzu a zo a rabu. Ai, a'a, ƙasar abin da take bukata shine a san da wa ake magana. Wannan Nnamdi Kanu din nan da yake taɓaɓatu ba ka san nan yake ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, fiye da rabin inyamurai waɗanda suke tunanin su yana suna so su ci gashin kansu, a'a, inyamurai ne waɗanda suke kifaye rijiya waɗanda suke zaune a Innewi, hasali ma za ka iske da yawansu ko a ba ba su taɓa zuwa ba daga Innewi. Kuma ka iske cewa da yawan daga cikinsu ɗin jahilan cikinsu ne ke magana. Saboda haka abin da ni nake gani, lokacin da za a yi tunanin rabewan ƙasan, sai san da masu iliminsu waɗanda suka fito daga wannan yanki na ƙasa, da masu riƙe da mukamin soja a cikinsu waɗanda suke da hankali, sai randa suka taso suka ce yau mun taso muna ganin auren nan da muke da sunan Najeriya, yau mu a zauna a tattauna a ba mu ƙasa mu. Amma in ba haka aka yi ba, mu a arewa za mu kalla shin su dawa-dawa suka yi yaƙi, kuma meye manufan yaƙin, kuma menene tarihin yaƙin, kuma meye tarihin waɗannan shugabanni namu. In ka kalli misali yanda aka kafa Najeriya 1914, yanda aka yi iyakoki,
lokacin da aka haɗe arewa da kudancin,
lokacin da aka haɗe, ai, abin ya samo asali ne da aka ci wato galibin arewa da yaƙi ƙarƙashin Sultana Tahiru, wanda ya tsaya tsayin daka bai yarda da Turawa ba. Bayan an ci su yaƙi, aka ɗauki tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aka ɗauke ta aka kai ta Ingila. Saboda haka bayan haka aka dawo aka ce to yanzu dole a yi irin tsarin mulkin da muke so. To amma tun a wannan lokaci ƙasan an fahimci cewa mu muna da tsarinmu, muna da rayuwarmu. Saboda haka irin mulkin ma da aka yi mana na mallaka ba iri ɗaya ne na kudancin nan ba, saboda ba a same su da shugabanni ba. Saboda haka idan ka auna su gaba ɗayansu, mutane ne da suka tashi ba shugabanni a tsakaninsu, ba girmama makotansu, mu kuma mutane ne waɗanda muka tashi da yaƙe-yaƙe iri-iri a cikinmu. Saboda haka dole mu
tsaya. Wannan ra'ayin da Malam Shehu Waliyu kana so ka ce wato mutanen da ma za a ba wa kasar kaman ba wasu masu muhimmanci bane a cikin Ibo.
A'a, masu duk waɗanda suke magana zaka iske cewa mu a arewa mutane ne muhimmai ke magana, muhimman mutanen mu ne ke magana, su kuma wancan yanki a ba muhimmai mutane bane. Sannan bayan ba muhimman mutane bane, su wane ne makotan su waɗanda suke son a yi tafiya tare kaman irin kasashen waɗannan su Ogoni da waɗannan kabilu na South South. Zaka iske cewa su kansu ba su yadda ba, saboda haka tunda an samu ta kasan su ba a yadda ba, ta nan sama kuma mu ana ganin ko ai ko kar ai, a'a, saboda akwai ribar da zamu ci a Najeriya bayan kasancewar mu kasar da aka ce ita ce mafi girma a kasashen bakar fata, kuma mu kabilar Hausawa waɗanda aka ce a fadin Afrika banda kabilar Swahili sai kabilar Hausawa, to yanzu da Bahaushe da Bafillatani an kasa zama a yi noma, an kasa zama a yi kiwo, sannan kuma wato a addinance abubuwan da suka
shigo cikin su. Mallam Jiyo, ba mu isa nan ba, bari mu koma wajen Mallam Nasiru da Haraddin. Da zuwa kai abin da ka faɗa, to bari mu koma fagen tarihi. Ne kace in ana so a yi kasar nan, to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali ba sai an yi yaki ba, amma in an duba tarihi an taɓa yin yakin ba sasa a sanadiyar ayyana kasar Biafra da marigayi Odumi Ojukwe.
Ta gaishe kuma malamai, to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara mai zafi da muka dauko, wacce ke cike da bayanai da suka shafi dan tarihin Najeriya. Idan Allah ya kai mu mako na gaba, in mun dawo zamu tabbatar shin idan yamarin nan suka samu biyan bukata aka ba su kuyafaran nan, za su iya daukar nauyin ta, za ta iya tsayawa da kafafunta, kuma sannan me yasa sau da yawa yamarai suka je wasu sassa na Najeriya, kuma ba arewacin Najeriya ba sai arziki mai yawan gaske, amma da kyar ka samu yan arewa suna arziki a kasashen nan yamarai. Wannan na daga cikin abubuwan da zamu taba shirin mai zuwa, muna fatar za mu kasance tare da mu. A madadin Nasura da Mulika da shirin mawara din da ko bakin nasu Nasiru Zahiruddin da Yusuf Aliyu da Dr. Mustafa Safatu ne a Washington. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga labaran duniya amman a takaice.
Wasu 'yan bindiga sun sace dalibai 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar jami'ai a jiya Litinin. Bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma kudurinta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka, yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da basu yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20. Jami'an Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare, a cewar jami'an sojoji, ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba, wanda sai bayan fiye da sa'o'i 2 da tafiyar jami'an na Amurka ya samu labari.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take ya gabatar da shirin, da Chiwa Hero Jedone da ya hada, sai kuma injiniyan mu ne yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Cigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.